يا الله يا الله نهكا الله نكينا نروكا بروكيكا تهكا ويبا كودا مهاتا بياني كيدا كودا مهاتا بياني كيدا
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya har yanzu muna ci gaba da tsokaci akan halin tsaka mai wuya da iyaye suka shiga dangane da batun ilimin ƴaƴansu waɗanda ke fuskanta barazanar tsaro musamman ma a makarantun kwana yau ma muna tare da Ibrahim Muhammad Sani da Bashir Musa Ibrahim muƙaddashin shugaban ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta duniya reshen jihar Kano da kuma Aminu Muhammad mai wakiltar ƙungiyar ɗalibai da ke sa ido kan ayyukan gwamnati ga jagorar shirin Baraka Bashir da bakin nata da a yau suka mai da hankali akan rawar da ɗalibai za su iya takawa wajen kare kansu
ai a makaranta ko da dai system din mu kawai karatun ake bayarwa to ya kamata a kowace makaranta da ba a san primary ake yin yara boys scout ba misali a ringa koya wa yara parade da waye
abin da nake son faɗa kenan
ya kamata ni makarantar mu sajan ne yake bulalan makaranta
dole
yanzu ina maka ina sajan gwamnati ba ta dauka ba saboda kawai boarding din ta ce mata yawa ba ta katangar da nake nufi ina nufin ta katangar gaske ita ta gane in ba su gane ba ni a bana aron kujerar zan yi katangar ne
wato na fahimci katangar da Shehu Mike yake nufi amma bayan wannan katangar da yake magana
akwai
shi yana magana katanga ce ta kariya ba wai kawai kuma yana magana akan discipline ma tukunna tunan an ce wanda yake hukunta yaran da sauransu kaga akwai abun nan ba amma akwai magana da yayi shine maganan boy scout wannan boy scout din idan muka bincika za mu samu cewa idan mutun yaje kasashe kaman su Libya wasu kasashe din Laraba Middle East din haka zaka samu cewa akwai training da ake yi wa dalibai na wasu tsirarin abubuwa da suka shafi harkar soja saboda menene saboda su kare kansu da su kuma iya tsayawa akan abun nan a wannan shagan da kawai mai ni kaina secondary school din da nayi do makarantar sojoji ce tunda kuma secondary school ce boarding school ne anyway duka wanda suke tsaron makarantar kaga ɗan sojoji ne da shauransu su ne masu hukunci da shauransu ba amma wannan bai hana dalibai a su dinga fita suna zuwa suna harkokin su a wajen suna
to yanzu da ku tsaya tambaya ta ƙarshe
ba fa maganar kawai wai a ce wai yara su iya fareti ko su iya gudu akwai a musu tsalle-tsalle
ko
su gudu wai in an kawo musu hari su gudu ba ni abinda nake jan hankalin hukumomi shine ya kamata hukumomi a da yanzu idan ka gina makaranta ko aka baka rukon makaranta zaka zama obasi ne na makaranta yara zaka ringa kallon su a matsayin yana da kyau a ce duk wanda yake cikin harkar ilimi to yana da wasu ilimummuka ba iya ilimin da ba kwarewarsa ba kawai ka kalli yaro ka gane psychologist ta tahowarsa ma daga gidansu ya yake idan daga hostel ya fito me ya ake gane yaran da suke wani irin dabi'u marasa kyau a hostel har ka ji an kama wasu yara suna wasu ta'addanci ko shaye-shaye ko wani abubuwa da ya saba wa al'umma ya saba rayuwa idan malamai idan yawa hukumomi za su tsaya tsayin daka na makaranta su aiki kai da kai da jami'an tsaro to za a gane cewa akwai matsalolin da za a iya takle
akwai magana akan da ita Hajjia ta fara yin magana akai Hajjia Zainab ta fara magana akai cewa akwai matsaloli na overpopulation misali kamar ɗaliban masu yin yawa a makarantu kuma gwamnati sai kuma dawo kan maganar shi Shehu Mani da yake cewa wato su makarantu wato gwamnati har yanzu ta kasa kawo wato ƙara faɗaɗa tsare-tsarenta akan wayannan makarantar
kamar ne muku wata tambaya kafin ita ce tambaya yanzu tunda aka ɗebi yara a Chibok aka ɗebi yara a Adamsi aka ɗebi yara a Kankara wacce gwamnati ce bayan muna da hukumomi daga cikin hukumomin da ƙungiyoyi da suka ringa zanga-zanga akan an ɗebi yara amma me gwamnati ta yi akan haka a baya-bayan nan aka yi zanga-zanga na sa akan harkar tsaro da wani abubuwa amma tunin jami'ai suka zo suka ce me matsalolin ku suka saurara suka abin nan amma ina jin mai girma General Muhammadu Buhari yana Muhammadu Buhari yana katsina lokacin har ya gana da dalibai da
afashi
shugaban kasa ya gana da dalibai da aka kwashi a kankara amma bayan ya gana da su ya kamata duk da mun san harkar tsaro ba harka ce da za a zo duniya a fada a bidiya ba ya kamata a ce tun a lokacin mun gani a ƙasa makarantunmu na primary matakai daban-daban mu fara ganin gwamnati ta fara shigar da wasu masu ruwa da tsaki saboda ba wannan karo da
farko
ya kamata
mu da fahimci point ɗinka amma a cikin maganar da kai na ɗazu kace akwai jami'a wato ma'aikata mai zaman kanta wacce take da haƙƙin wato tsare-tsare da bincike da research da wayewa kan harkin ilimi da kuma yadda za a magance shi to ina ganin wayannan ma'aikatan ba san aikin su yadda ya kamata saboda idan da suna yi a shekara 15 din da muka fara fuskantar matsaloli ta barbarewa na rashin tsaro din nan ya kamata a ce an kawo a cikin curriculum din makarantun nan an kawo wani abu da ya shafi harkan koyar da tsaro din nan dalibai ya zama is part of abinda ake koyar da curricula a sa a manhajar da ake koyar da dalibai a
makarantun Comrade Bashir kafin ka ce wani abu so nake mu yi tambaya ta ƙarshe mu yi dawo
kafin ki yi tambaya ta ƙarshe
to ai dai yana alaka da abinda
ina san akwai point din da muka tsallake akwai maganar da Comrade Mahi yayi yana cewar ya kamata a samar da wani channel tsakanin makarantu muna magana ne akan tsaro da jami'an tsaro ya zama cewar hanyar da za a samar din ya zama a duk makaranta ta boarding school da ake zargin ko ake tunanin za a iya zuwa a dauki dalibai ya zama akwai wani ofishi da za su sadar da jami'an tsaro cikin gaggawa idan abu ya zo kawai za a sanar da jami'an tsaro cikin gaggawa a makarantar
take tayi aikin nan na tsaro surveillance din ne yadda ya kamata ba a buƙatar wani yaje ya sanar da ita wai ga abin da ke faruwa ya kamata a ce ta
ne
saboda me yasa saboda akwai na'urori na zamani wanda duk lokacin da in wani abu na threat ma'ana threat ya threat ne internet ya fuskanto wani abu
CCTV haska miki mutanen zata in an haska yanzu mu ma in kina son hotonsu in kika je zaki iya dauka
yanzu dai
dan bin daga tsoro kike ji ba kwar ba fuska sun daina
ke ganin gwamnati za ta dauka ta kawo karshen wannan tunda wannan ba shine karo na farko ba an kuma
ni dai ina jan hankalin hukumomi na masu rike da dafin iko su sani sun yi rantsuwa za su kare al'umma wanda shine primary abubuwan da yake responsibility din su haƙoƙin da yake kansu su tsaya abubuwa da dama na gwamnati mun san akwai policy kuma mun san akwai abubuwa da wasu abubuwan sukan janyo abubuwa su gudana duk muna sanar da irin wannan amma ya kamata su yi duk mai yiwuwa duk abin da za su iya akan su ga sun ba wa mutane tsaro akan kowanne mataki musamman a makarantu makarantar nan yanzu shi kadai ne abin da ya rage wa dan talaka wanda yake iya zama ya dan waye da harkokin gwamnati idan aka ce yanzu babu makaranta to tabarbarewar tsaron nan gaba wallahi tallahi gidajen gwamnati gidajen hukumomin da waye sai dai su zama kango ko su zama bola ta inda za a ringa
to kafin mai sallama da bakin namu za ku ji matakan da suke gani idan an dauka za a samu ingancin tsaro a makarantu da zai ba iyaye karfin gwiwar ci gaba da tura ƴaƴansu makaranta da rage gararan ba akan hanya kafin nan a madadin bakin namu Ibrahim Muhammad Sani da Bashir Musa Ibrahim da Aminu Muhammad da kuma wakilinmu Baraka Bashir da taimana hira da su sai kuma Chubahiro Dodone da daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri
Kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayi mu mutum